نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda daidai da daren 17 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 26 ga watan August shekara ta 2010. wannan shine kasar na 23 daga cikin jeren giyar tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka yi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. idan jama'ar musulmi ba su manta ba, mun karanta wata aya ne daga cikin ayoyin suratul baqara waɗanda ainihin wato ke bayanai dangane da irin yadda Allah madaukakin sarki ya tsara wa Adamu da ainihin wato ƴaƴan shi yadda ainihin rayuwa za ta kasance. waɗannan ayoyi da muka karanto su tun daga aya ta 30 zuwa da 1 da 2 su ne muke ta tattaunawa. a inda Allah madaukakin sarki ya ce wa Adamu, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah yake ce wa mala'iku, inni ja'ilun fil ardi khalifa. har yanzu fassarar waɗannan ainihin wato ayoyi muke yi. a inda muke karanto fiqhu, daga cikin fiqhun da al-Imam al-Qurtubi ya tattauna mana ainihin wato dangane da sharuɗan shugaba a musulunci. a yau za mu koma cikin tafsirin adwa'ul bayani fi ibahil qur'ani bil qur'ani na babban malami al-allama muhammadun al-amin ibn muhammadin al-mukhtar al-shankiti al-jakani. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. wannan babban malami buzu ne, mutumin kasar Mauritania, abokin babban malami Abubakar Mahmud Gumi. Allah ya gafarta musu baki daya. ya yi hijira daga ƙasarsu ta Mauritania, ya je ainihin wato ya zauna a madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya rinƙa yin tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin masallacin haramin annabi sallallahu alaihi wa sallama, da karantar da abin da ya shafi fiqhu da kuma karantar da usulul fiqhi a cikin Jami'atul Islamiyya da wasu ainihin darussa. babban malami ne ƙwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Allah ya bashi sakamako da aljannar Firdausi. daga cikin albarkar da zamu dibo a cikin wannan tafsiri nashi, wanda kamar yadda aka ji sunan nashi yake cewa adwa'ul bayan, ma'ana haskaka bayanai, fi ibahil qur'ani bil qur'ani, dangane da daukar alqur'ani a fassara alqur'ani da junan shi. malam ya ce masail, ga wasu masaloli waɗanda suka shafi masalar naɗa shugaba na duniyar musulunci. al'ula, masalar farko ya ce, idha tara ala al-imam al-a'zam fisqun aw bid'atun aw da'watun ila bid'atin. idan aka ce yau musulmi sun zaɓi khalifa, duk duniya shi ne shugabansu, sai ya waye gari fasikanci ya afko mishi, ya bayyana yana neman mata, ya bayyana yana shan giya, ya bayyana yana zalunci, yana sata kuɗin jama'a, ko kuma a'a sai ya bayyana yana aikata wata bid'a. me yasa muka ce ya bayyana? saboda kashi 99 na shugabanci, musamman a musulunci, duk inda ka ji za ka rinka jin gunaguni, ana ta maganganu a ƙarƙashin ƙasa, amma duk masu maganganun babu wanda yake da hujja a cikin maganar da yake yi. ai shugaba ya yi kaza, ai an ce ma an yi kaza, ai an ce ma kaza yake. ba irin wannan shari'ar musulunci take aiki da su ba. sai abin da ya bayyana na daga fasikanci, na daga bid'a ko zalunci, in haka ta faru, hal yakunu zalika sababan li'azlihi, shin ko wannan zai zama dalili na kwabe shi, wal qiyami alaihi, da kuma a tashi ai mishi tawaye, aula, koko bai halatta ba. kun fahimta jama'a? abin da yasa nake tsayawa nake tattauna mana waɗannan maganganun jama'a, saboda na farko mun ce muna tafsirin Al-Qur'ani ne, على منهجية سلفية على المنهج السلفي tsarin malaman farko na tafsiri jama'a sai a share azumi guda ana fasara aya daya haka ainihin suka fadi su sullami suka ce malaman mu dake karantar da mu alqur'ani daga cikin sahabbai irin su Usmanu da makamantansu suka ce idan suka dauki darasin ayoyi guda 10 ba za su ketare su ba sai sun iya karatun su sun ga hukunce-hukunce sun yi aiki da hukunce-hukuncen sannan sai a tsallake yasa da wahala ka ji an ce ga wani sahabi ya yi tafsirin alqur'ani an sauke saboda sahabbai nawa ne suka shekara 30 suna malanta dalibin su shekara 5 shekara 10 sun rasu amma dan abin da ya fassara na alqur'ani sai a samu dimbin ilimi a ciki sai a samu wani ya fassara sai a samu wani sai daliban sai su ci gaba da bincike da gabatarwa da na ƙasa da su tafsiri a bisa wannan tsari sabban da kansu suke cewa kamar yadda al-Imam Abubakar al-Ajurri ya rawaito a cikin kitabu Shari'a daga Abdullah dan Mas'ud yace la yakun hammuka akhir al-aya kada ya zama kullun burinka yaushe ne wannan aya za a ƙara tafsirin ta akhir as-sura yaushe ne za a sauke wannan sura akhir al-mushaf saura izu nawa an sauka wannan bashi daga cikin manhaji na salaf haka duk irin wannan karatu da kuke a makarantun hadda qur'ani sai kun dawo kun yi gyara mutun yazo da dan shi a ce zai sauke al-qur'ani a cikin shekara 2 wannan ba manhajiya ce salafiya ba manhajiya ce khalafiya dan haka sai ku ga gabjejen al-ramma a kasar sai ga yana share gemu bai iya salla ba bai san komai addinin Allah ba amma da an taba shi kuma to roƙo yake wai shi ya hada hadda shine yanzu zaka ga ga ustazai ne sai ka jana cewa ya haddace ai ya hada hadda amma sai ga bai san komai na aiki da na soshin alqur'ani ko kuma sunna ba saboda me madarar haruffan kawai ake haddatar da shi ba tsaya ana tattauna hukunce hukuncen haka dole ne sai an tsaya ayoyin alqur'ani an tsaya an fede su haka shi wanda aka saukawa da alqur'anin yayi a cikin shekara nawa annabi sallallahu alaihi wasallama aka saukar da shi alqur'ani a cikin shekara 23 ya za a ce yanzu wani malami saboda tsabar iya tafsiri a wata guda ya sauke alqur'ani wannan zuku ne ina fata an gane saboda haka dole ne ahlus sunna ku daina bin hayaniyar da waɗannan yan bid'a da yan gargajiya suna ta kamba mabaki su suna yin tafsiri kaza su suna kaza ku kuma kawai sai ku samu ash-shu'ur bin naqas kuna jin wai kun na kasa ba na kasa bace sai ku ce lakum dinukum waliyadin na ku addinin daban da namu tafarkin ku daban namu daban idan ka shiga jami'a zaka yi degree akan harkar lawyer shekara nawa ake shekara 5 wanda ya shiga degree zai akan public admin shekara nawa ake shekara 4 to idan dan public admin yazo ne wa lawyer hayaniya mu shekara 4 muke gashi nan zamu graduating bana sai wancan lawyer ya damu ya nuna bai san muhimmancin irin karatun da yaje yi ba nan gaba ba za ka zama lawyer ba ma sai bayan kana da wani digirin a wani fagen ba za ka yi jirgin sama ko tuka jirgin sama ba nan gaba sai kana da digiri a wani fagen kenan nan gaba kamin ka samu digiri akan harkar lawyer akalla sai ka shekara 9 or 10 ya rage in za ka yi kai in ba za ka yi baka bari ba ku gani yanzu sai ka ga lawyer gashi na yaro dan karami bai san muhimmanci da irin hadarin aikin da yake tattare da shi ba sai ka ga likita yaro bai san muhimmanci da irin hadarin aikin da yake ciki ba dan haka aka ce duk wanda zai yi lawyer nan gaba sai ya je yayi degree akan wani fagen sannan ya zo ya fara sabon degree akan harkar lawyer haka tukin jirgin sama haka wasu sensitive karatuttuka waɗanda suke da muhimmanci game da al'amarin ƙasa dan a samu nuna a ciki ba wai kawai ka fito ne ka sa coat baka ana ce maka barista kana wani kada ka fada kana son ka burge ƴan mata baka san muhimmancin abin da ke hannunka ba ana ce maka doctor wani kana wani kadawa kana wani ka sa wani cabbage a wuyanka haka no ba wannan ake magana ba ana maganar ka karantu ka san muhimmancin rayuwa da al'umma yadda suke a hannunka haka aka ce sai wanda ya shadimin jami'ar ya fita ya sake dawo ta sannan za a bashi digiri akan harkar lawyer da kuma harkar da ta shafi harkar tukin jirgin sama da makamantan haka ko kun fahimta jama'a, saboda a samu nuna a ciki. Yanzu baka ganin waɗannan ƴan acaba, da za a ce ba wanda zai acaba sai wanda ya kai shekara 50, da wahala kaga a rinka hadarin acaban nan. Amma yanzu dan shekara 17 ma sai ya karkace haka, yace haji ya hau, shikenan. Allah ya sauke su lafiya. Ina fata gari tuni Abuja har fannin su aka yi musu daban a asibiti, da an zo an ce dan acaba ne, a ce jefar da shi can, ba a damu da su ba, saboda a ce su zai ke kashe kansu da kansu. Ina fata an gane dan acaba ya goye mata acaba, jama'a ta jefar da yarinya ita kanta, sai daga baya ta laluba ta ji babu yarinya, saboda tsabar gudu ya yi yawa. Shiko yana can yana aza wuta, to kaddara cewa dan shekara 50 ne, zai yi haka ba? Zai yi haka ba. Ina fata an gane. Dan haka gaskiya, saboda Allah, mas'alolin suna da matukar girma da matukar muhimmanci. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Asalin dai mas'alar yadda muke tattauna ta ita ce, malam ya ce idan da ba a samu shugaba na al'ummar musulmi wanda yake aisalin wato fasikanci ko kuma kira zuwa ga bid'a ya same shi, shin wannan zai zama dalili na a kwabe shi ko kuma ainihin a yi mishi tawaye? Kunga duk waɗannan mas'alolin suna da alaƙa da mu, muna da alaƙa da su. Abin da ya faru ga ƴan uwanmu na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna yana da alaƙa da kama da wannan hukuncin. Shine a lokacin da suka ce Sama'il Idris, Allah ya gafarta mishi, a cire shi ko a yi wayane ne yayane yayane, baki ɗayan abin da suke tuhuma shine ana ganin ya ci wasu kuɗi, ana ganin ya yi wasu abubuwa waɗanda ba haka suka kamata a yi ba. Na haka sai aka ce an cire shi, aka yi rikici, aka je aka yi sulhu, aka dawo aka zauna gaban Malam Abubakar Gumi cewa to shikenan yanzu an yi rikici, amma dai an koma an yi sulhu, an rungumi juna, an yafe wa juna. Malam ya ce nagode, Allah ya muku albarka, tunda kun ce an yi rikici an sulhunta, yanzu kowa sai ya koma mukamin da yake a kai. Fa'ida an yi sulhu kenan. Sai wani miƙe buga tebura ya ce pau pau pau, ya nuna Malam Sama'il Idris, ya ce har abada ba za mu yi wannan mubaya'a ba. Daga nan tawargaje, ma'ana yanzu abin da ake cewa in ya tabbata wane shine shugabanku, ya tabbata yana yin fasikancin ba zato ba, ya tabbata yana yin zalunci ba zato ba, ya tabbata yana aikata bid'a ba zato ba, ko ya halatta ku cire shi ko kuma ku tashi ku yi mishi tawaye, shine sai ya zo zai hau duran wa'azi, sai a samu wani ya fusgo shi, ya jawo shi, ya ce dan bid'a kauce, ya halatta ai haka ko kuwa yaya? Mala ya ce qala ba'dul ulama'i, wasu malamai suka ce idza sara fasiqan aw da'iyan ila bid'atin jaza alqiyamu alayhi li khal'ihi, idan har ya tabbata cewa wannan shugaba ya zama fasiki ko yana kira zuwa ga bid'a, suka ce ya halatta a tsayu domin a cire shi. Wa tahqiqu, babban malami al-allamatu shankiti yake cewa a kashin gaskiya alladhi la shakka fihi annahu la yajuzu al-qiyamu alayhi li khalqihi, bai halatta ba, indai ana maganar gaskiya ne a tsayi cewa a tashi a cire wannan shugaba, illa idhartakaba kufran bawahan alayhi min Allah burhan, sai in ya aikata kafirci karara wanda ana da yaqini da sheda daga wurin Allah cewa abinda shugaban nan yayi kafirci ne ba ta'wili ba, sai ya bayyana karara. Faqad akhraja ash-shaykhan fi sahihayhima an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu qala بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. wannan sahabi mai suna Ubadah ibn Samit, Allah ya kara mishi yarda, yace mun yi manzon Allah mubaya'a akan zamu ji duk abin da ya faɗa mana, zamu bi duk abin da ya gaya mana, a halin nashadi da kuma halin rashin jin dadi, wa usrina ko a halin kunci, wa yusrina ko a halin yalwata, wa asaratin alaina, ko da muna ganin an yi mana danniya, ko da muna ganin cewa abinda annabi ba haka ya kamata ba. to mun yi mishi mubaya akan zamu bi, wa Allah nunazi al'amra ahlahu, ba kuma zamu yi jayayya da mulki ga waɗanda Allah ya danka wa mulkin ba. Qala, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, illa an tarau kufran bawahan, sai dai in kun ga kafirci karara, indakum minallahi, indakum fihi minallahi burhanun, wanda kuke da shaida daga wurin Allah madaukakin sarki. In ba kafirci ko gani karara ba, to bi halatta shugabanin musulunci ku tashi ainihin ku yi mushi tawaye ba. Dan haka jama'a kun ji, mas'alar fasikanci ko bid'a ko zalunci bata kai a cire shugaba ba sai in kafirci ne. Abinda ake tsoro shine, malamai suka ce sai a duba, idan aka ce za a cire shi, za a cire shi salin alim ba a samu rabuwar kan musulmi ba, ba a samu zubar da jini ba, ba a haddasar da kiyayya da gaba ba, idan haka za ta iya faruwa babu matsala sai a cire shi. Amma tsakani da Allah, cire malam Sama'il Idris waɗanda wasu mutanen cikin ƙungiyar suka yi, ya jawo wa ƙungiyar da jama'ar ahlus sunna darewa ko bai ja ba?
Ya ja.
Ya sabbaba gaba da ƙiyayya da rashin bin juna sallah ko bai haifar ba?
Ya
haifar. Yau aƙalla shekara 20 da wani abu ana wannan gabar. Ko 'yan agaji aka kai airport za su yi aiki, ga 'yan ɓangaren kaza ga 'yan ɓangaren kaza, ba su yi wa junansu sallama, ba sa ainihin kallon junansu a matsayin 'yan uwan juna. Ga 'yan agajin Fitiyanu, ga na Izalar Jos, ga na Izalar Kaduna, waɗancan 'yan Fitiyanu da 'yan jama'atu da 'yan wane ne za su haɗa kansu duk za su yi sallah, su kuma waɗannan ba wanda zai bi junan shi sallah, kuma uniform ɗinsu iri ɗaya, kuma sunan ƙungiyarsu iri ɗaya. To duk sanda kuka san cewa idan kun tashi kun yi kaza na cire shugaba zai haifar da irin wannan raunin, sai ku dake, sai ku haƙura. Musamman matasa su ji wannan da kyau, don su ma waɗanda suka yi waɗannan abubuwan a lokacin matasa ne, ba su wuce shekara 30 da kaza, 30 da kaza ba. Don haka kowa yana ganin a fasa, kowa ya rasa mamana, wanda da yanzu ne bana tunanin za su yadda su yi haka. Don yanzu hankali ya zo musu, hankalin ya zo musu yanzu, har da 'yan ɗariƙa su kan suke zuwa su kira su haɗu su yi taro su rungumi juna. Kaga ashe inda yanzu ne haka ba za ta faru a wancan lokacin ba. To matasa dole ne kuma ku zama kuna ƙarƙashin wata haskakawa ta wani wanda ya fi ku gogewa. A lokacin nan da Allah ya sa an sallama wa Malam Abubakar Mahmudu Gumi, kowa ya san cewa Malam Abubakar Gumi ba shi da son zuciya, baya goyon bayan ka, kai waye ma a idan shi ne. Adalci ne kawai. Jama'a, kasar din yanzu haka, kasar din yana nan muna da shi, sai da na kalle shi kafin wannan program din, ba wai ina magana bane da ka. Su da kansu da suka taru a falon shi sai ce to ku tashi ku yi jawabi, suka ce ba shakka mun yi rikici, amma bayan rikici mun koma mun yi sulhu, mun yafe wa juna, har mun rungumi juna, din mun yi kuka shikenan. Sai Malam ya ce to alhamdulillah, yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, tunda an yafe wa juna sai kowa ya koma mukamin shi. To da an bi wannan shiryarwar ta Malam Abubakar Gumi, ba ta da daɗi, amma ita ce daidai. Dama daɗin gaskiya kenan, duk inda gaskiya take ba ta da daɗi. Yanzu wannan maganar da nake faɗi, wani yana nan zuciyar shi ba ta yi mishi daɗi, amma ita ce gaskiyar, ya aka iya. Saboda haka a lokacin da an bi wannan maganar, jama'a me kuke tunani? Da abin da ya faru bai faru ba yanzu, to wannan sai ya buɗe ƙofar ko menene, kuma sai ya biyo baya. Fatoyi suka canza a wurin aikin hajji, ana jin haushin juna a wurin umara, a wurin dawafi, a ko ina fatoyi daban suke. Ko kun fahimta jama'a? Dan haka al'ummar musulmi, sai ku yi taka tsantsan game da al'amuran da muka tasa a gaba a waɗannan shekaru ko wannan shekara mai zuwa. Idan ba a yi hankali ba, to gaskiya saboda Allah, lagon musulmi daga bana ko daga baɗi ya karye a Najeriya kenan. Saboda kafirai sun haɗe kansu gaba ɗayansu a Najeriya, sun je sun kai kansu ga Amerika, gaba ɗaya ta ɗaure musu gindi gaba ɗayansu, sun ce ba bambancin kabila, ba bambancin yanki, ba bambancin jam'iyya, ba wani bambanci, ba Catholic, ba Protestant, ba wani CAC, babu wani African Anglican, duka kowa ya taho cikin communion ɗaya. Suka ce saboda me? Saboda su samu al'amari ya tabbata a hannunsu, wancan yayi musu sharar fage, wannan ya zo ya dasa, wancan yayi huda wanda ya wuce, wannan ya zo ya yi dashe, a ci gaba da bada ruwa, shikenan an gama da waɗanda ake so a gama da su. To matukar al'ummar musulmi ba su faɗaka ba, shine malamai su ji tsoron Allah, su haƙura da duk alƙawarin da za a yi musu, su haƙura da duk abin da suke tunanin za su samu ko abin da za a yi musu alƙawarin za su samu, a tsaya ya zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Sannan waɗannan musulmi da suka fito inna rududu, kowa ya ce shi ne gwanin musulmi, shi ne gwanin arewa, to su fa duk strategy, dukkan tafarki suna nan suna bi, yadda in kun ce wancan ba dan ƙasarku ba ne, ba dan yankinku ba ne, shi kenan kun matsa, kun yi taro a Kaduna, kun rubuta, kun tura kaza, yanzu sun dawo sun ce to shi kenan, sun yadda su ma a goyi bayan dan yankin naku. Sai suka kawo wani katafare daga cikinsu, dan yankin kuma naku, sai suka ce gashi nan wanda na rantse da Allah, gwamma wancan din da ba a so wanda yake bayyana a yanzu da shi, wannan din da ake son a dago. To kun ga musulmi, idan kuka sake kuka yi abin da aka yi 1999, ku samu wanda ba musulmi ba saboda kun ci kudin shi, kuma yi da olu falaye ya zama awwalu falalu, ku yanka mishi ragon suna, ku tara limamai Hausawa su rada mai suna awwalu falalu, to kuna cikin hadari akan wannan yaudarar. So da haka lallai ne al'ummar musulmi a tsaya a yi abin da ya kamata. To sai dai daga cikin kaico da muke yi shine duk waɗannan abubuwan fa wasu abubuwa ne da aka shirya su fiye da shekara hudu da suka gabata, amma sai yanzu ne aka yi fargar daji a arewan ko a musuluncin ko a musulmin, sannan yanzu ne ake ta tarurrukan yaya za a yi. Mutumin da kake so ka kama shin an yi sallah asuba jama'a ƙarfe 11 na dare, sai ya ɗauki helicopter ya gudu, sai da ya tafiya ta awa 5 a helicopter, sannan ka tashi kana tunanin to ina ba a tare, kada ya fita. Yanzu halin da muke ciki kenan jama'a, wannan wani shiri ne wanda aka yi shi da jimawa, yanzu kawai shirin yana zama implemented ne, yana zartuwa ne. To ko kuma yanzu ne kuka tashi kuke tarurruka, kuma tarurrukan ma sai zama ba ku da gaskiya akan tarurrukan, saboda sai kun gama yin taron gaba daya, waɗancan da kuke taron akan su sai ɗaya daga cikin ku sai je sai faɗa an yi taro da wane da wane da suwane, an tattauna kaza an tattauna kaza, shikenan sai a kawo dubu kaza a bashi, ko kuma a yi mishi approving wata kwangila da yake nema. Don haka sai yake zama haɗari kai ka rinka zuwa wasu tarurrukan ma da za a gayyata, saboda in za ku je taron ne don ya haifar da wata fa'ida, kun je kun gama tsara duk abin da za ku tsara, kuna tashi taro wani ya sa kati na 400 ya buga waya ya ce ga abin da aka yi wane da wane da wane da wane, duk ga abin da suka ce, suwane da suwane da suwane da suwane, duk da ke gefanku duk maƙiyanku ne, shi kenan shi ya samu biyan buƙatar shi. To kun ga jama'a, dole ne sai mun yi haƙuri da junanmu, babu shakka muna da internal cracks, muna da matsaloli namu na kanmu na cikin gida, amma duk sanda kake dambe kai da matarka tsakar dare, sai ka ji ana cewa ku buɗe ƙofa ko mu shigo, me kamata ku yi? Ba maganar sulhu yanzu ka tuni mike sahu za ku yi kawai ku fuskance su, yau kuka zama da zaman sulhu sai kun juya maganganun da suka faru ma kenan. ai kawai cewa za kai to dauko tabarya shikenan, sai ku juya sai ku yi kansu in ya so ya zama muku darasi, in sun tafi ko kun kore su ku yi sulhun ko ku yi abin da ya kamata, ko kuma za ku ci gaba da fadan, kun san dai kuna ci gaba da fadan babu wanda zai hada ku ya lankwame ku. Saboda haka al'ummar mu dole ne sai an hakura, kai in ka taso kaga cewa in nazo na kakare nace ni ma sai nayi, wane ma ya kakare, wane ma ya kakare, ni na san bai dace ba, wancan ya san wannan bai dace ba, sai mu ce dole sai mun tsaya. Abin da ya faru a University Maiduguri kenan yanzu kusan shekara 10 da ta gabata jama'a, just wannan siyasa ta makaranta ma kawai, musulmi su janye su bar wa dalibi daya dan ya kai ga student union government aka yi, dan haka musulmin suka je suka rarraba ƙuri'arsu, su kuma waɗancan suka haɗe ƙuri'arsu, suka kuma janye wata musulma wadda wai ana ganin ta tsaya kaza kaza fatiwa ce cewa ce ce, sun ce charity begins at home. Dan haka tun kuna siyasar ƙasa ƙasa shi yake bayyana ya siyasar ku ta sama za ta kasance. Tun da ake a ƙasar nan ba a taɓa yin siyasa ta addini ƙarara irin wannan lokacin ba, addini ƙarara, wannan su tsaya su bayyana addininsu suke wa aiki, sun ce sun goyi bayan wani da wani, kun ce ba ku yadda ba saboda ba ɗan yankin ku bane, sai suka ɗauko ɗan yankin naku amma wanda ke addinin shi iri ɗaya da na wancan ya mafi wancan sharri, sai suka ce to tunda kun ce ɗan yankin to gashi nan yanzu su za su zaba. A daidai lokacin da ku kuma kuna nan kuna fada a tsakaninku, kowa yana cewa shi ne cancanta, su kuma suna can sun haɗa kansu, in ma kun yi nasara akan wannan sai su ce za su janye shi zuwa ga wata jam'iyyar, za su ba shi abin da yake nema. Don haka al'ummar mu ta musulmi a yi taka tsantsan, munasabar da muke magana ita ce duk lokacin da kuke tare da shugabanku sai ku rinka haɗa da haƙuri, don shi ma haƙuri yake yi da ku, amma kuka ce duk abin da kuka gani wanda yake ba daidai ba ko bai kai ya kawo ba, ku ce kawai akhirud dawa alkai, Larabawa abinda suke cewa shi ne magani na ƙarshe, in ya an rasa yadda za a yi shi ne lalas, to in ya zama awwalud dawa alkai, kuma wannan abin ina ji mana tsoro Allah ya sa ba daga ɗabi'unmu bane na asali suka biyo mu, dan ka dubi auren Bahaushe da Bahaushiya, duk matsalar da ta faru komai kankanta ta shi ne a rabu, shi sai ya ce sai in rabu da ke, ita kuma sai ta ce a sake ni mana. Ka je kasar kudu ka gani akwai mutumin da ya yi bala'in da ya ninka na Bahaushe 100 da shi da matar, in ta gallabe shi sai ya gudu wani garin bayan shekara 3 ya dawo. A daidai wannan lokacin Bahaushe ya saki guda 7 an daura mai aure da guda 9. Ina fata an gane. To kada ya zama duk abin da ya samu jama'a sai mu ce to a fasa mana kowa ya rasa, a'a. Dan haka shugabanni da kuke da sunan musulunci, idan wani abu ya faru a kungiyar ku ne, a masallacin ku ne, komitocin ku ne, a malaman ku ne masu karantar da ku, a aladanin ku ne na juma'a, a chairman ne na board na committee masallaci, kada duk abin da aka yi sai a ce a cire shi, a cire shi. Kuna ganin ga abin yanzu zai same mu, a gabana aka rantsar da shugaban limamin Abuja aka ce acting ne, amma duk wani acting ya wuce shekara ya wuce wata 6 an manta da acting din, to amma an shigo da matsalar a siyasance zaka zo aka ce shikenan yanzu wannan ka'ida dama an ce an ba shi rukon ƙwariya ne. Haba jama'a, rukon ƙwariya har damuna ta fadi duma ya sake jefar da da aka sake daukar duman nan aka fafa sabuwar ƙwariya, ai wancan kuma ta riga ta zama ta hannu, bai zama rukon ƙwariya ba, ma'ana a baka mota kai ka zama direba
ka bani wannan mota rukon kwariya sai bayan shekara 15 kuma yi wannan rukon kwariya bayan har sikiyari na rike ko kun fahimta jama'a amma sai aka sako siyasa a cikin matsalar aka sako bambancin kabila a cikin matsalar aka ce duk wanda yake so yanzu yayi apply yana so ya zama limamin Abuja amma sharadin farko sai ka iya turanci gar sai ka iya larabci gar sai ka iya computer pass sai kana da degree sai ku ga mun malamin nan yake da wannan sharadin a Nigeria turanci mu ba mu da conversant we are not conversant with English language in the north turanci bai zama mana yare da muka saba da shi ba mutum nawa ne ya iya degree ya iya masters ya iya komai ya zo na turancin babu sai ka ji ya ce yawa ya je hu Hausa a ciki in gausa amma duk inda kaga dan kudu ko faci yake zai minti 40 ko awa 3 yana turanci saboda ya zama musu yaran su da shi suke tashi to an ce liman sai ya iya turanci gar sai ya iya larabci gar yo sahabbai zai hudu ba ko kun fahimta an ce sai ya iya computer to duk wannan sharuɗan suna da sauki to an ce sai yana da degree dan haka waɗannan sharuɗan da aka kawo gaba daya sai zama za su kare a jikin wannan limamin dan haka sai a ce to dalilin da yasa kenan amma fa a cikin jaridun da aka buga sai aka ce amma ko shi zai iya applying shi kuma diploma yake da ita shi yana da diploma an ce kuma shi ma zai iya apply amma fa sharadin sai yana da degree kuma sai ya iya computer ko bai iya computer ba kuma ba shi da degree diploma yake da ita ba na so ake a cire shi to kai da kai applying yanzu kana rubuta takarda ka rubuta CV kai kaza da farko tukuna ina ne ka samu a musulunci cewa kai applying kana neman limanci na biyu wane ne ya baka tabbacin ma jaza alal misli lam yujiz alal mumasil abinda suka yi wancan ba za su yi maka ba sannan za a zabe ka kana da iko sun ce committee na masallaci suke da wuka da nama kai ba executive imam bane sunan ka imam kawai ma'ana hudubar ba an kaga dama za ka iya yi sai su ce wannan hudubar liman yau ba a yadda ka yi ta ba yasa ba ka waɗannan sharuɗan a zaben chief diocese of the Anglican Communion na Abuja ba me yasa sai namu duk sirrin wannan dalili ɗaya ne jama'a limamin Abuja ya je ya gaida yar adua ya fito ya yi ta maganganu da yan jaridu ya ce mun je mun ga shugaban ƙasa har mun gaisa da shi har ya zauna har kaza har kaza har kaza har kaza sirrin kenan dan haka sai aka hasaso wa shi wanda ke shugabancin yanzu kana mataimakin shugaban ƙasa baka samu damar iya ganin shugaban ƙasa ba har ya mutu amma liman ya samu damar ya je ya gan shi wannan limami is very powerful yana da ƙarfin tsiya har ya fika a matsayin mataimakin shugaban ƙasa to in ya ci gaba da zama kujeran nan to lallai zai waye gari ya fi ƙarfin ka a matsayinka na shugaban ƙasa dan haka sai aka yi waje da shi amma ko duk cikin masu maganganu a jarida da rubuce-rubuce babu kafiri ko ɗaya mu imu ne aka sa muke nakasa junanmu ko kun fahimta jama'a idan yanzu shugaban ƙasa bai da lafiya a matsayin shi na musulmi ya hana wani ɗan siyasa ya je gan shi amma ya ba da damar limamin da ke mai limanci ya zo ya gan shi wannan na da alaƙa da siyasa kuma ba ta da alaƙa da siyasa ba ta da alaƙa da siyasa ya je lokacin da aka mai da abin siyasa ne da liman ya je shi ne shi ma bishop aka ce sai a bar bishop shi ma ya je amma zuwan liman shi ne ya girgiza su don shi ne ya ɗauki ma'anar wannan limami yana da ƙarfi sai suka siyasantar da abin menene ya kamata su musulmi su yi? Shine musulmin ne ya kamata su yi tsayayya su ce ba su yadda haka ta faru ba, to amma musulmin da ke kusa da limamin sai suka juya mai baya, gaba ɗaya sai zama ba ya tare da koladan ko mai sharan masallacin ba ya tare da shi. Wani mai ƙarfi cikin kwamitin kuma ya je kwashe duk masu aikin a masallacin ya kore su ya kawo na garin shi kuma yaran shi. Ku duba irin waɗannan al'amura jama'a, dole ne mu rinƙa haƙuri da junanmu. Kun manta fassarar da muka yi dangane da munafiƙai me yasa annabi bai yaƙe su ba? Menene annabi ya ce? Ya ce la hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu, dan kar a ce Muhammadu na kashe jama'a shi. Amma duk wanda ke cikin musulunci ya san an yaƙi munafiƙai suwa aka yaƙa, amma annabi yana hangen abin from the diplomatic point of view, yana kallon abin a diplomasiya. Waɗancan da ba musulmi ba suna bambance wane musulmi wane ba musulmi ba ne? Suna wane munafiki ne wane ba munafiki ba? Suna ware wane ɗan bid'a ne wane ba ɗan bid'a ba? Ashe kenan zai zama duk abin da zamu wa junanmu dole ya zama akwai taka tsantsan a ciki. Amma in ya zama mun bude wa juna bakar kiyayya da bakar gaba, yadda har zamu iya hada kai da na waje, mu cutar da na ciki, da malamai da limamai, to matsala ta samu al'ummar kasar nan tamu. Haka ku dauki wannan a matsayin sako. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To malam da yake cewa a kashin gaskiya, saboda Allah, idan har ba liman ya aikata abin da yake kafirci bane, kafircin kuma karara, wanda ko zuwa kai Allah ya datse ka zaka ce ai liman yayi kaza ne, kana da hujja to zaka iya. Wa fi sahihi Muslim, a cikin hadisin sahihu Muslim, min hadisi Auf ibn Malik al-Ashda'i radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama yaqulu khiyaru a'immatikum alladhina yuhibbunakum wa tuhibbunahum. Manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallama yace masu alheri daga cikin shugabanninku su ne waɗanda kuke son su suke son ku. Duk sanda kuka ga shugabanninku kuna ƙaunarsu suna ƙaunar ku, to waɗannan shugabanni mutanen kirki ne. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, ku ne musu addu'a su ne muku addu'a. Kuna cewa Allah ya tsare ka shugaba, kuna cewa Allah ya kare ka, Allah ya ƙara maka ɗaukaka, shi kuma yana cewa Allah ya muku albarka. To duk inda kuwa ga an samu haka tsakanin talakawa da shugabanni, waɗannan shugabanni mutanen kirki ne. Wa shiraru a'immatikum alladhina tabghadunahum wa yubghidunakum, masharranta daga cikin shugabanninku su ne waɗanda kuke fushi da su suke fushi da ku. Jama'a, ma'auni ne fa annabi yake bayarwa. Annabi bai kira sunan wani shugaba ba anan, annabi yana ba da yadda ka'idar take ne. Duk sanda kuwa ga kuna ƙaunar shugabanninku suna ƙaunar ku, ku ne musu addu'a su ne muku, mutanen kirki ne. Duk sanda kuwa ga shugabannin da kuke ƙin su kuna fushi da su suna fushi da ku, to waɗannan masharranta ne. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kuna tsine musu albarka suna tsine muku albarka. Duk inda aka samu shugaba da talakawa da irin waɗannan siffofi, to babu shakka waɗannan masharranta ne. Qala kulna ya rasulullah, sai wannan sahabi mai suna ainihin wato Auf dan Malik al-Ashda'i yace ya manzon Allah, afala nunabidhuhum inda zalika, idan aka kai lokacin da muke zagin su suna zagin mu, muna tsine mu suna tsine mana, muna jin haushin suna jin haushin mu, ba ma yi watsi da su ba, mu je mu kafa wasu shugabannin mu manta da su ba ruwan mu? Qala la, manzon Allah yace ko daya kar ku yi haka. Ma aqamu fikumus sala, matukar suna zuwa cikin ku suna tsaye da sallah, ko da sallar juma'a ce kuwa, ko da sallar idi ce, ko da sallar gawa ce, mana in dai an gansu suna sallah, to dalili ne akan sai a ci gaba da haƙuri. Illa man waliya alaihi walin, annabi ya ce sai dai fa wanda duk wani mai mulki ya shugabance shi, fara'ahu ya'ti shay'an, sai shi talakan ya ga wannan mai mulkin yana aikata wani abu min ma'asiyatillahi daga cikin saban Allah, falyakrah ma ya'ati min ma'asiyatillahi ta'ala,
dole ne talakan ya kyamaci wannan sabon Allah. Idan ka ga shugabanka duk da an ce kai hakuri, amma sai ka ga yana yin abin da ba daidai ba, to ba za ka goyi bayan shi akan abin da ba daidan ba, ba za ka bi shi ba, sai ka kyamaci abin. Wala yanzi anna yadan min ta'atin, annabi yace in dai har ya riga yayi da'a yayi mubaya'a, to kar ya zo ya cire hannun shi yace yayi tawaye, don a lokacin da kai mishi tawaye a wannan lokacin ka zama khawariji, kharajta ala imamika. Jama'a, waɗannan shugabannin fa ba shugabannin demokuraɗiyya ake nufi ba, ba na mulkin soja ba, ba na gargajiya ba, shugabannin musulunci ake magana, shugabannin musulunci ake magana. Wa fi sahihi muslimin aidan min hadisi ummi salamata radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala, a cikin hadisin sahabiya ummu salama Allah ya kara mata yarda, ta ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace satakunu umara, za a samu wasu shugabanni sarakuna a nan gaba, fata'rifuna, za ku rinka ganin alheri tattare da su, wa tunkiruna, za kuma ku rinka ganin munanan abubuwa, faman arafa bari'a, wanda duk ya ga wani kyakkyawan abu ya murna da wannan kyakkyawan abu, sannan ya kaunaci wannan kyakkyawan abu ya kubuta, wa man ankara salima, wanda duk ya ga mugun abu ya kauce wa wannan mugun abu, kuma yayi inkari yayi musun wannan abu, to wannan ya zauna lafiya ya kubuta. Walakin man radiya, sai dai wanda ya yarda da mugun abun, wa baya'a, kuma yayi mubaya'a akan wannan mugun abun, to wannan mutum shine ainihin ya saba wa dokar Allah. Dan haka ku ji jama'a, wannan hadisi yana bayyana mana shugabannin naku na musulunci, za ku ga alheri za ku ga sharri, in ku ga alheri kuka tabbata alheri ne, ko ga sharri kuka kauce wa sharrin, sannan kuka fito kuka yi inkari game da wannan sharrin. A wannan munasabar zan ce alhamdulillahi rabbil alamina, ni da makamantana da Allah madaukakin sarki ya tsawaita ranmu har muka zo irin wannan gaba, wadda aka dawo ana yabawa irin matsayin da muka dauka, bayan da dukkan bangarorin kowa yana sukar mu. Wato daga cikin abin da nake nufi da wannan magana ta, wadda ci gaban bayanan nan da zamu rinka yi in Allah ya so za a kai ga fassarorin al'amuran gaba daya, amma wannan gabar a yanzu ita ce, an samu wani lokaci a da a inda al'ummar mu suka kasu kashi biyu, mu ne muka tsaya yan tsaka-tsaki, waɗannan sun zake duk abin da ya zama masu mulki suka yi, za su fito su ce a yi bigin buga, mu kuma sai mu ce a'a, a musulunci babu wannan bigin buga ɗin tsakanin ku na ƙasa da waɗancan da suke shugabanci. Yaya? Sai dai akwai inkari, in kun ga abin da ba daidai ba za ku yi inkari, za ku ce ba ku yarda da shi ba, amma ba za ku ce a fito a buga ba, amma kuma ba za ku yi shiru ba. To bangare na biyu su ne waɗanda su kuma za su ce a yi shiru, duk abin da gani shugabanni sun yi a yi shiru. To bari ku ci, yin shiru ɗin barna ce, bugi buga kuma barna ce, amma me yake damun mai mulki? Inkari shi yake damun mai mulki. Don haka manzo Allah ya ce wa man ankara salima, wanda ya inkari ya zauna lafiya. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya bi daular Fir'auna ne tare da cewa ya taso a cikin gidan ya bi bebi ba, amma ya ja da bayan ya ce a kulla yaki, amma yana inkarin abin da ake ko baya inkari, yana inkari. Da haka an samu gyara ko ba a samu ba? An samu gyara. To cikin waɗanda ke sukar mu yau wajen shekara 25 da ta wuce, cewa dan me muke fitowa muna inkarin abin da ake yi wanda ba daidai ba, su ne sai muka je taro, sai wani daga cikinsu ya buɗe baki yake cewa dole ne fa in ana zalunci a tsarin mulki dole ne malamai su fito su yi inkari. Sai na gyara zama sai na ce alhamdulillahi, malam yanzu kun fahimci haka? Yace kwarai da gaske. Na ce to alhamdulillahi. Yace ai in ba a inkari Allah ma baya gyarawa. Na ce eh. Yace kwarai da gaske. sai ya kawo kyakkyawan misali, yace ai an dade Fir'aun yana zalunci, amma da yake kowa yayi shiru, Allah yana ji yana gani, kuma mutane na ihu, amma Allah bai gyara musu ba. Amma da aka samu wanda zai jefa challenge, yace bai yadda ba, a tashi ayi haya, a tashi a zauna a nemo malamai a tashi, nan da nan sai Allah ya gyara ko bai ba. Dan haka gwamnatin zalunci jama'a tana dorewa te ta zaluncinta idan malamai ba su fito sun yi inkarin zalunci ba. Amma in suka fito suka yi inkari, kuji za a yi musu ɗayan abu biyu: za a yi musu barazana idan suka daure, to kuma ba za su iya daurewa ba sai in suna da cikakkiyar gaskiya; na biyu, za a kwadaitar da su duk abin da suke so. Idan har ba masu kwadayi ba ne suka tsallake wannan, to Allah zai ba su nasara. Amma duk wanda zai tashi da'awa jama'a, a yi mishi barazana, wallahi tallahi an gama da shi in har ya barazanantu, kuma dalili ne akan ba shi da gaskiya akan abin da yake kira zuwa gare shi. Amma yana da gaskiya, ya tashi ya yi inkari ne. Shi kuwa inkari ko a cikin constitution akwai shi, shi suke kira suka mai ma'ana. Ba kawai ka tashi kana ta surutan banza ba dalilin abin da kake magana ba, suka za ka rinƙa kana kawo dalilan abubuwan da kake faɗi, kana kawo dalilan abubuwan da kake faɗi. To akwai irin waɗannan revolutionaries ne a ɓangaren addini, akwai su a ɓangaren tattali, akwai su a ɓangaren siyasa. To amma sai sun zama da gaske suke yi. Idan ba da gaske suke ba, ana jawo shi aka makala shi wani mukami shikenan. Kun manta zamanin IBB da aka samu wani mai sa gajeren wando saboda san talakawa? Gajeren wando yake sawa ya ce sanya dogon wando a wannan zamanin ma zalunci ne, saboda talakawa suna fama da tsiraici. Don haka ya sa rabi, rabi kuma talakawa su sa. Da aka dan kafa wani banki aka ce shi ne shugaban shi, shikenan. Ya ta kwasa kudi yana cusawa shikenan. Bayan kwana biyu shikenan sai ga magana. Lokacin da aka zo ana tuhuma a kotun Oputa, ba sai gashi ya zo da babban riga da leshi da dogon wando ba kuma, aka ta dariya. Sannan sai mafi karancin barazanar da za su yi muku, ku ji wannan da kyau jama'a, sai a zo a kala maka abin da baka ji ba ka gani. Sai a je a kai ka wurin yan sanda, a je a kai ka wurin kotu, a je a kai ka wurin SS, a je a kai ka wurin sarakunan gargajiya, a je a kai ka wurin kaza. Da zarar dama ba da gaske kake ba, shikenan sai a ji usulubin ka ya canza. Matasa da dama da haka aka gurgunta su a ƙasar nan. Da ya taso an fara jin ya fara buga duro, to wannan fan aka bar shi nisa zai samu mabiya, to zai haifar da matsala. To sai a yi tunanin da ya za a bullo mishi, a bullo mishi ta hanyar yi mishi barazana. In bata ci ba, a lasa mishi a baki. In bata ci ba, to a lokacin ne shi ne za a ɗauki matakin kisa, silent killing. Don haka ku sani ba za su kyale ku ba, saboda wannan zaluncin a cikin shi suke rayuwa. Idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, to matsala ta tabbata ga waɗanda za a yi abin da ba daidai ba, su fito su ce a yi ƙone-ƙone, a yi buge-buge, a yi kashe-kashe, sun saba manhajin salaf. Waɗannan kuma da za su ce a ja baki a yi shiru, su ma sun saba manhajin salaf. Waɗannan guda biyu su ne ne ishara a muƙaddimar laccocina da na sanyawa karan bana maganin zoman bana. Abin ya tayarwa da dukkan ɓangarori biyun hankali. Waɗannan sun je sun yi karatu a Jami'ar Islamiyya a Madina, sun je Ummul Qura, sun je kaza, sun yi karatu. Malamansu sun ce musu ba a magana akan masu mulki gaba ɗaya, ba a inkari, ba a kaza, ba a kaza. Sai suka ɗauko yadda waɗannan maganganun suke, da irin yadda suke ganin yadda ƙasar Saudi Arabia take, sai suka ɗauko irin wannan. Don haka in suka zo sai su ce ba wanda ya iya wa'azi a Najeriya, kai dai ba abin da ya shafe ka, ko ka ji munkar ko ka ga munkar ka ja bakin kai shiru, kai kaza kai kaza kai kaza. Da sun zo sun fara da'awa, sai al'amari sai ya rikice. Don haka shikenan kwana biyu sai kaga sun watse. Waɗancan kuma 'yan zafin kai
su kuma sun tafi an karantar da su a Algeria, sun je an buga musu kai, sai su ce duk abin da aka yi a fito a yi kone-kone, a yi dake-dake, a yi kashe-kashe. Sai muka ce duk waɗannan manhajojin guda biyu sun saba manhajin salaf. Salaf ba su taɓa fitowa su ce a yi fito na fito a zo a buga a zubar da jini a yi kone-kone a yi tashi-tashin hankali ba. Malaman farko ba su taɓa yin haka ba. Amma kuma ba su ja bakinsu sun yi shiru ba. Karanta tarihinsu Imam Malik, karanta tarihinsu Imam Ahmad bin Hanbali, in suka ga munkar suna fitowa su yi inkari. Amma waɗannan cewa suke a tashi a buga, waɗannan kuma cewa suke a yi shiru, mu kuma sai muke cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa man ankara salima, wanda ya inkari ya kubuta. Ma'ana akwai inkari kenan. To amma barkaji, idan ka zo za ka yi inkarin dole ka shirya, za a yi maka abubuwa waɗanda za a harzuka ka, a tunzira ka, kar ka tunzira din. Yana daga cikin weak point na matasa. Sai ga tunda matashi ne, bari a tunzira shi, naka tunzira shi sai ya abubuwan da yake yanzu an samu hujja a kan shi. A ko an tunzira ka, an fusatar da kai, an yi maka kaza, an yi maka kaza, an yi maka kaza, sai ka ƙi tunzira din. Amma kuma sai ka kafe akan inkari din. Kun san abin da suka yi mana kenan a can masallacinmu, abin da suka yi tunani saboda wawaye ne sun ji ana ce mana yara, sai suka ɗauka yaran ne da gaske muna da ƙuruciya. Naka sai aka ce a rufe masallacinsu, naka rufe masallacinsu suka yi zanga-zanga, sai a fito sai a harbe su, shikenan aka ce an rufe masallaci. Allah ya taimaki su Malam Musa sahabi, sai suka ce sun wakilta ni in je in tsaya musu. Nace sun yadda duk hukuncin da nayi, suka ce da muka je muka zauna. Area commander ne lokacin Alhaji Sulaiman, wani bai rabe mutumin Ilorin. To an rufe masallaci yaya kaza kaza, nace a ba ma son masallacin ai. Ba kwa su nuci ba ma su ai. Ce me yasa nuci a mu duk abin da yake da fitina ba ma son shi. To sai fa shugaban izala lokacin nan Audi sai hankalin shi ya tashi. Ya malam zai ce ba a son masallaci, nace ɗakin uwata ne. Ba ma so. Ba ma so. To ya zai ce ranka daɗe ya zai? Nace ba ma so. Nace in kuma wannan ne topic na discussion, mun gama magana za mu tashi mu tafi, ba ma son masallacin ku. To yanzu ustaz da ya kuɗin masallaci ban je area commander, nace ba ma son masallaci, ba ma so. To nace ba ma so, ba ma so. Ba gashi Allah ya bamu wannan ba. Ta sakwata wancan ɗan ƙito, ɗan ƙito wancan mutum nawa yake miƙe a ciki, dogaye irinmu fa ba ma iya miƙewa. Sai ka tuka ba tallafo kanka. Amma nan ko zulle da ni ko zulƙarre ne ya shigo nan ciki, insha Allah zai ɗauke shi. Ba mu da matsala. Haka ba ma so kawai. Ba ma so. Ina fata an gane. Haka al'amarin yake jama'a. Duk inda aka haɗa mana munafunci sai mu ce ba ma so. Masallaci ne can, abokina ne yake gina masallacin jama'a, ni na zo da shi garin nan. Amma sai aka je aka mai da shi wawa, kai ya za ka ba su albani masallaci, to duk gari ana zagin ka kai ɗan salafiya ne. Shikenan ya zo, don me za a ari masallaci, don me za a yi kaza, na ce masallaci, na ce har kiyama ta tashi ba za ka sake ganin mu a masallacin ba. Shikenan kawai magana ta ƙare. Sai na je na share tsakar gidana, shikenan sai aka koma nan, ake sallah nan ake karatu. Shikenan kuma sai dawo, to ai shi ni a matsayin uban shi nake, ya zan yi fushi? Nace a ba fushi ne ba, ka ce mun goga maka bakin jini, shine muka share maka bakin jini. Dan haka ba ma so. To dole ne matasa ku gane irin waɗannan techniques din a cikin harkar da'awa. In ba ku gane ba, za a yi muku kaza don a tunzura ku, don a fusata ku. Ce ba kwa so kawai, shikenan a kaza, sai ku ce a ba mu da bukata, shikenan kawai su je su rike. Yanzu ba ga masallacin nan sun rasa yadda za su yi da shi ba, tun daga fada har izalar har dariƙar har shi'a har ƴan sandan, ga masallacin nan sun ce za su mai da shi mai chemist. Ni kwanna na a matsayina na ɗan jarida da kamera ta dalleliya, a mai da shi chemis in zauna ɗau hoton shi fas, rubuta rahoto duk jaridun duniya da internet muga, in ce masarauta ta zazzau da izala da ɗariƙa da shi'a da munafukan 'yan sanda sun mai da masallaci.
الشامس لا إله إلا الله
شكرا da haka gashi nan sun rasa yadda za su yi da shi. To dole ne sai kun kware game da irin waɗannan abubuwan, kuma duk wanda ya yi haƙuri saboda Allah sai Allah ya sauya mishi abin da ya fi abin da ya haƙuri saboda Allah. Kuna ga muna zaune ba wata wahala, aka ce an kawo filin nan an bamu da bulo ɗaya bulo biyu gashi har an kai, haka Allah yake aikin shi. To matasa ku fahimci wannan, zaka je anguwa ku gari ya waye sai ka ce zaka fara karantar da Riyadus Salihin, sai a zo a ziga mai gidan sai a ce to ai haya ka ce zaka yi, me yasa zai bakka a zaure kana karantar da Riyadus Salihin, sai ka ce ka daina karantar da Riyadus Salihin, sai ka samu wani wurin sai ka koma da karatun. Kwana biyu sai a zo a ce to kai wai baka da mafadi ne ma ka bashi ɗakin haya, to da ka ji an fara kunkuni sai ka zo ka ce mishi mai gida na samu wani wuri zan koma insha Allah. Ah, to ai kudin ka ba su kare ba, ce a ba ku mai gida, ai kai baba na ne kuma ba ku mai insha Allah, shikenan ka bula musu ke bula musu. To matasa ba su gane haka ba, ina fata an gane san ba su gane haka ba, da an yi sai ce wallahi zo ai bala'i, ai ya dama su bala'in suka shiryawa, kai ne ka zo da manufa, so dole ne sai ka tafi. Dubi yadda aka yi mana a Hudaybiya da aka zo bismillahirrahmanirrahim, annabi ya ce a rubuta bismillahirrahmanirrahim, sai suka miƙe suka ce wannan kinibibi ne, mu ba mu san wani bismillahirrahmanirrahim ba, hadha min muhammadin rasulullah, suka ce fau fau fau, san ba mu san ka ba muhammad dan abdullahi muka san ka. Duk menene harzuka annabi ake so a yi, da yake annabi dattijo ne bai harzuka ba, Umar fa yana can ya fara tafasa, Aliyu shi ne sakatare general, sai ya jefar da biran ya ce kada a yi sulhu. Umar ya ce kai ba manzo Allah ba ne, ya ce ni manzo Allah ne, ya ce dan me za a mana wulakanci a yi kukan kura a shiga garin duk a yi shahada. Manzo Allah ya ce a saurara, da aka zo a rubuta, to daga yau duk musulmin da ya gudo daga Madina ya dawo Makka, to ya dawo namu. Manzo Allah ya ce a rubuta na yadda. Sai sahabbai suka ce subhanallahi a'udhu billahi, ya manzon Allah ka yadda musulmi ya koma musu, eh daga yau duk wani mutumin Makka namu in ya taho wurinka zaka mai mana da shi. Manzon Allah ya ce na yadda. Sai a'udhu billahi inna lillahi wa inna, amma haka manzon Allah yake. Duk suka gama waɗannan abubuwan aka je, bayan ƴan kwanaki sai gashi su da kansu suka zo suna neman a warware wannan zaluncin da suka yi. Yau mako guda kenan, ko mako guda ma bani jin an kai waɗanda suka haɗa mana wannan munafincin na wannan masallacin, sai dashi ta rikici a tsakaninsu, kuma sun zo sun ce babu wani dattijo kamar ni, don haka ana son yi sulhu. Nace ni sai da daddare nake zama. Suka zo muka zauna tun 11 dare har wajen karfe 1 da wani abu, sannan ne sulhun su. Su da suka haɗa mana munafincin sun je munafincin ya ci su, kuma sun rasa inda za su tafi, sai suka tawo wurina. Yau mako guda kenan cikin azumin nan aka yi haka. To amma su ne suka je suka haɗu suka yi mana wannan munafincin. Me muka yi? Aron masallaci muka ce mun yi zuwa yaushe? Zuwa Disamba. Kuma karatu ne kwana biyu rak ake yi. Kwana biyu rak ake karatun. Amma aka zo aka ziga su suka yi munafincin. Da muka bar gurin fa, yanzu shi din nan godona yake a yanzu, in zo in mata kama ya sai mun da wurin shi ya tsallake kawai. Ni kuma nace ba shi cikin ajanda ta ma in sai wurin. To yaya kenan kuma? Kaga ashe in da suna ganin wurin ya wani rada ni da kasa ne sam. To haka ya kamata ku rinka musu. Amma if you allow them to touch your bottom, you are in trouble. Za a ce a tsogalo shi, ku faɗi kaza, ku yi kaza, ku rubuta kaza, ku ce kaza, ku yi kaza, ku yi in duk kuka ki kula su, sai kuma su da suna babbakin faɗa, an mai da su mahaukata ne, suna ta magana ba a kula su. Allah maɗaukakin sauke kiyaye. Don haka matasa dole ne ku fahimci wannan irin tarbiyyar, haka annabi ya nuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
dan haka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin ce lalle ne waɗannan mutane wanda ya yarda da su yayi mubaya'a kan zalunci shine da laifi. Qalu ya rasulullah, sahabbai suka ce afala nuqatiluhum, to ba ma yaƙe su ba irin waɗannan shugabanni? Qala, manzo Allah ya ce la ma sallu, matakar suna sallah kar ku yaƙe su. Wa akhraj ash-shaykhani fi sahihayhima min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama man ra'a min amirihi shay'an fakrahahu falyasbir, manzo Allah ya ce duk wanda yake da shugaba sai yaga wani abu muni, yaga wani mugun abu, wani mugun hali, yayi hakuri. Fa innahu laysa ahadun yufariqul jama'ata shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliya, domin duk wanda ya rabu da jama'ar musulmi ko da dani daya ne ya matsa daga cikin su ya jabatta akan su, to wannan mutum ainihin yayi mutuwa irin mutuwar maguzanci. Jama'a kun ji wannan hadisi? To abin da yake faruwa duk sanda kace zaka yaki wasu shugabanni waɗanda akwai musulmi ko kuma musulmi ne a ƙarƙashin su, ƙarshe yakin sai ya juya ya zama me? Sai ya zama da musulmi kake yi, ko kuma sai ya zama su waɗannan shugabannin su dawo suna faɗan da musulmi gaba ɗaya, ba dan komai ba, saboda ba za su iya bambance wanne ne ke yakin su wanne ne baya yakin su. Ko kun fahimta jama'a? Allah ya kiyaye. Wa akhraja muslimun fi sahihihi min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqulu, manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yace man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah yawm al-qiyama la hujjata lahu, wanda duk yayi mubaya'a ga wani shugaba na musulunci sannan yazo yace ya fasa wannan mubaya'a zai hadu da Allah, ba shi da hujjar da zai gaya wa Allah. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'a, wanda di ya rasu babu wata mubaya'a a wuyan shi ta wani khalifa na musulunci, mata mitatan jahiliya, ya mutu ainihin mutuwa irin ta maguzanci. Ka'ida kenan. To wannan hadisin yana dauke da sakonni masu karfi. In kai mubaya'a ka janye, baka da hujja a wurin Allah, sannan in ka sake ka mutu ga mubaya'a ana yi kai kuma ka koma gefe guda, to kai mutuwa ta maguzanci. To yanzu wani hali mu muke ciki cikin wannan biyu? Ko ɗaya daga cikin waɗannan halayen guda biyu ba mu samu kanmu a ciki ba? Dan yanzu ana sa'ayi ne, ana aiki ne wajen samar da shugabancin na musulunci wanda za a yi wa mubaya'ar, sannan hukuncin farko ya biyo baya shine me? In an samar da shugaban kai mubaya'a ka cire hannunka, to baka da hujja a wurin Allah. In an samar da shugaban aka ce ka zo kai mubaya'a kai, kai mutuwar maguzanci. Abin da yasa wannan hadisi da yawancin waɗanda suke dalibai ne sai mutum ya ce to yanzu nan muwa muka yi mubaya'a, ai yanzu wata karamar jahiliya ce take faruwa. In ka ji laccen mu da muka yi akan jahiliya, ana rayuwa ne wata irin rayuwa wadda yake ina khilafa islamiyya take? Babu khilafa islamiyya ar-rashida, babu. To shikenan suwa ne ne ake kulla mubaya'a? Baka da su a kusa da kai, a nesa da kai baka da su. To menene yanzu malamai suke kokarin yi? Shine jaddada addini da sabunta shi don a samar da wannan khilafa ar-rashida. Waɗannan sarakuna duk wanda ka tinkara a matsayin sarkin musulunci, shi yana tsoron ma wannan sunan da ka gaya mishi, kar a sake a ji shi a buga shi a jarida cewa ya ce shi sarkin musulunci ne. Balle waɗannan ƴan siyasa! Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka wanda duk ya mutu a yanzu kada ya ce ya shiga uku ya lalace, ya mutu bai mubaya'a ga kowa ba, yayi mutuwar jahiliya, ba kai mutuwar jahiliya ba. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu ake kokarin samar da shugabanci na musulunci, kuma karkace ba zai yi, ba zai yi insha Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati ko la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Allah yayi alƙawari ga suwaye alƙawari? Ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari, sai Allah madaukakin sarki ya samu musu da khilafa a wannan duniya kamar yadda ya samar da ita ga waɗanda suka gabata, kamar yadda ya samar da ita ga waɗanda suka gabata. To barka ji siffar yanayin dan kasancewa yanzu ba a wannan yanayin ake ba, shine me ya'budunani ko wala yushrikuna bi shay'a. A wannan lokaci zai zama ni kadai suke bautawa, ba sa shirka da ni da kowa. Yanzu ana shirka a duniya ko ba a yi? Ana hada Allah da wani ko ba a yi? Ana bauta Allah zallan bauta? To saboda haka wannan zamanin ba cikin shi ake ba dan uwa. Ana kokarin samar da wannan zamanin ne a yanzu. Kuma tunda kaji Allah ya ce zai samar gasuwa ga sahabbai, ashe a wannan lokacin babu kenan. Amma ba ga annabi ba? Ko babu annabi a lokacin? Akwai annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma Allah yake cewa zai samar kamar yadda ya samar wa nada. Daga baya ya samar ko bai samar ba? Ya samar. Ta zo ta sake samun kanta a halin rugujewa. Yanzu ma sai ka sake karanta ayar ka cewa mu'minanka na yanzu ku yi imani ku yi ayyuka na gari, Allah zai samar muku da khilafa. Saboda matasa a daina kada kanku cewa to yanzu mu wa muka yi mubaya'a, yanzu kenan mun mutu, yanzu ba mu, in mun mutu ba mu da mubaya'a yanzu a wuyan kowa. Yanzu waɗancan sahabbai da suka rasu bayan da wannan aya ta sauka ko kafin wannan aya ta sauka, a wannan lokacin kenan sun mutu babu khilafa? Amma ai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka matasa a daina kada kanku da wannan hadisi, shi hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar aya alqur'ani ce, yana da waɗanda suka goge wajen masaniya da fassara shi. Ba wai kawai duk wanda ya iya larabci sai ya dauki hadisin manzon Allah ya bashi fassarar da yake so, kuma a tashi ai kabbara a ce wannan ita ce fassarar gaskiya. Sakamakon wannan fassara kuma ta haifar da rudani da rashin fahimta. Dan haka matasa yanzu aikin da muke yi shine kokarin samar da khilafa rashida, tsari na adalci, tsarin da zai zama Allah kadai ake bautawa, ba a jin tsoron kowa sai Allah. Amma a yanzu ko matarka baka amincewa da ita, ƴaƴanka baka amincewa da su, kowa baka amince da shi ba, sarkin garinku baka amince da shi ba, shi ma bai amince da kai ba. Maka kira taro za a je, maka zo aka cewa limamin ku ya je wurin taron, me kuke cewa liman? Liman kai a hankali, liman kai a hankali. Shi kuma sarki ne fada yake ce mishi ranka ya dade kai a hankali, haka ne ko ba haka ba? Sarkin na tsoron jama'a, jama'an na tsoron sarki, kowa na tsoron kowa. To shi ne duk sanda kuka samu kanku a irin wannan tsoron ko, to ya nuna babu khilafa. Dan haka ka a yaudare ku cewa a yanzu waɗannan sarakuna su ne a matsayin khulafa'u, a'a. Ko kuma a ce muku a yanzu tunda babu ainihin khilafa, dole a tashi da ƙarfin tsiya a samar da ita kafin a mutu, dan kar a mutu mutuwa irin ta jahiliya. Kafin a tabbatar da wannan aya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, sahabban da suka rasu zaka ce sun yi mutuwar jahiliya ne? Sun yi mutuwar gwagwarmaya ne domin samar da abin da Allah ke nema. Saboda haka daga cikin wannan aikin gwagwarmaya shine kowa ya je karantar da mutanen anguwarsu ko mutanen ƙauyensu, ya wayar musu da kai, ya faɗakar da su. Wannan karantarwa ko da a gindin bishiya ne, wannan karantarwa ko da a kofar gidanku ne, karkare ni abin da zaka karantar da su, ko da daga alamtara kaifa ne zaka karantar da su zuwa nasi, ko da qawaidi ne zaka sa musu ko 40 hadis, ko da al-arabiyatul jadida ce ko hadisa, ko da littafin muqarrar tauhid ne wal fiqh wat tajwid, ma'ana karkare ni abin da zaka saka. Wannan abin da ka saka kana yi a anguwarku, kana toshe wata kafa ne ta barna, kana gina wata al'umma ne wadda Allah kadai ya san irin abin da za ta toshe wa musulunci. Dan haka yana daga cikin wannan aikin jama'a, lallai ne a tashi a yi ta karantar da jama'a. Kun ji wannan? Na biyu, babu al'ummar da za su rayu da karatu zalla jama'a. Mutanen yankin Asiya da China sun fi kowa yawa a duniya. Yan firamaren ƙasar China gaba ɗayansu, yan firamare kawai na China sun fi mutanen Najeriya yawa, yan firamare kwantsame kenan. Amma akwai yunwa a China? Babu. Amma Chinese ba da aikin gwamnati mutanen Chinese suka haɓaka ba. Da me suka haɓaka? da noma da kiwo da sana'a. Noma da kiwo da sana'a, waɗannan harkokin jama'a dole ne ku tashi ku yada su, ku rinka tara matasa a anguwanninku kuna karantar da su sana'o'i, ku rinka tara matasa a anguwanninku kuna zabar daga cikin su, kuna samu kuna yin zama wanda ake kiran shi youth talk. Za a rinka tara matasa ne a samu wani dandali madadin a zauna ana magana Madrid, ana magana Spain, ana magana wane, a'a za a zaunar da su ne. Sai ka ɗauko wani abu mai muhimmanci ka ce yanzu kowanne daga cikinku ya dubi kanshi, wani in ya kalli kafaɗa shi sai gan shi ɓawo ne shi, sai ce amma yau wake da shinkafan nawa ka ci da rana, sai ce na naira 20. Ka ƙoshi a baka ƙoshi ba, dan ɓawo irin wannan sai ya ci na 170 kuma ya ci na naira 20, kaga ruwa ya tokara kawai ya haƙura. To idan baka tashi kayi wa kanka kiyamun laili ba, haka zaka zagwanye sai lokacin zabe ya zo, su shafa maka bula a ido, su kawo gora su baka, sai ka tashi ka kashe mutanen anguwarku. Suka ce to yanzu ya za a yi, sai ka ce to mataki na farko zan fara muku yaki da jahilci a anguwan nan, mataki na biyu kun ga sauraccen ta bayan gari za mu je mu nome ta mu fara noman masara. Idan kuka tashi kuka yi haka za su neme ku. Nasihar da ne wa matasan Adamawa kenan kafin in baro Yola da mako guda, suna da matasa majiya ƙarfi, amma sai ka samu ana hira nan da safe ta ƙwallo, idan inuwa ta koma gabas a sake binta haka har magariba. Nace musu kai kun yi kuskure, kuna nan dinnan kuna zagin wane, kuna nan kuna cin naman wane, kuna cewa bai taimake ku ba, ba zai taimake ku ba. Sai na ce ku dubi wane, sai na nuna musu wani injiniya dan talaka ne wanda da noma ya iya rike kanshi har ya gama secondary ya zo Kaduna Polytechnic ya zo ya yi karatu ya koma, sai ga manyan garin suna neman shi, nan da nan suka ɗauko shi suka dafa shi, saboda mai yanzu ya yi ƙoƙari da ikon Allah ya mai da kanshi wani abu neman shi suke yi. To matasa bari ku ji, idan kana tunanin a haka kana nan ɗan talaka za su taimake ka, ba za su taimake ka ba, amma suna nan an fitar da kuɗin da za a kashe lokacin zaɓe wanda za a ba ku yi sata a kwati, ka riƙe wannan da kyau. Amma in ka tashi kai karatu ko ka zama wani abu da ikon Allah, sai ka ga wanda da kake ƙunƙunin bai taimake ka ba, yanzu gashi ya zo har ƙofar gida yana neman wai ka zo ka zama yaron shi. Shi zai tsaya takarar shugaban ƙasa, kai kuma zai tsaya da kai senate, shi zai tsaya takarar shugaban ƙasa, kai zai tsaya da kai gwamna, saboda ya tabbatar yanzu zaka amfane shi. Dan haka matasa, ka santo cewa an ki a taimake ku da sana'o'i, an ki a taimake ku da kuɗin makaranta, an ki a taimake ku a gina muku wurin koyon sana'a, kada ya sa ku mai da kanku ƴan iska, ku tashi ko dako ku rinka zuwa kuna yi, yadda in kuka kai labari za ku ji suna neman ku ne, su waɗannan da a yanzu kuke neman taimakon su ba su san da ku ba. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka jama'a kun ji ƙarshe dai sai Malam Shaukani ya ce wal ahadisu fi hadha kathira, hadisan da suka zo dangane da wannan mas'ala ta cewa shugaba na musulunci matukar ba kafirci yayi ba, to ba za a tashi ayi mishi tawaye ba. Fa hadhihi nusus, malai ya ce waɗannan nasoshi waɗanda suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tadullu ala man ilqiyami alaihi, waɗannan nasoshi suna nuna an hana a yi tawaye ga shugaba na musulunci. Walau kana na'am shankiti ko na'am shankiti ya ce walau kana murtakiban lima la yajuzu, ko da kuwa shi wannan shugaba yana aikata abubuwan da ba su halatta ba, illa idhar takabal kufra sariha, sai dai in kafirci qararayi allazi qama al burhanu shar'i, wanda hujja ta shari'a ta tsayu min kitabillahi daga littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da sunnan manzon shi tsira da amincin Allah tabbata gare shi, annahu kufrun bawahud, cewa wannan kafirci ne qarara, ai zahirun badin, wato wannan asarari a fili kafirci ne, la lubsa fihi, babu wani ainihin rikici a kan shi. In shugaba ya kai ga haka, to anan za ku iya tashi ku ainihin cire shi. To anan ga wata magana kuma daga wani babban malaminmu, shine Malam Muhammad Salihin al-Uthaymeen. Shi kuma Malam Salihin al-Uthaymeen sai ya ce, idan kuka dubi shugaban da abubuwan da yayi, yayi su karara na kafirci ne, to sai kuma ku dawo ku dubi kanku, kudin wadanne iri ne? Kudin wadanne iri ne? Domin Allah ya ce, wa kadhalika nuwalli ba'dhal zalimina ba'dan bima kanu yafsuqun. Allah yana dora yan banza ne akan yan banza saboda iskancin da waɗannan na ƙasan suke. Daga bisan da kuka ga Allah ya dora muku azzalimin shugaba, ya ku talakawa, ku ne azzaliman farko a wurin Allah, sannan Allah ya dora muku wannan azzalimin, ba shi ya fara yin zalunci ba, ku ne kuka tabbata azzalimai a wurin Allah sai ya dora muku azzalimi. Bisan da kuka ga fasiki a kanku, to ku ne fasikan farko, sannan fasiki ya samu damar hawa kanku, domin al-hukmu lil aghlab. Idan aka tashi cire shugaba ɗaya daga cikin ku za a cire, to in ya zama mafi yawancin ku kun gurɓace, duk inda aka laliba kafin a samu nagari, wani iri za a samu? Gagarare. Don haka sai a ɗauko sai a aza muku shi. Don haka matakin farko Malam Usaimin ya ce musulmi su tsaya a waɗannan zamunan su yi nazari, duk inda suka ga kafiri ya hau kansu ya zama shugaba, ko fasiki ko azzalimi, su bincika anya mafi yawancinsu ba kafirci suke ba, sai wannan ya zama ɗanɗana sakamakon mugun aikin da su suka yi. Salihan cikinsu fa, su kuma sai zama Allah ya jarabce su. Jama'a, kun fahimci wannan da kyau? Na biyu, Malam Salihin al-Uthaymeen ya ce, in kuka zo kuka binciki kanku sai kuka ga cewa a'a, wallahi al-azim, ku mutanen kirki ne, kuma kafirci bai bayyana da fasikanci da zalunci a cikinku ba, to sai ku ɗauka jarabawa ce Allah ya muku. Matakin farko kenan. Yace mataki na biyu, sai ku duba kuna da ƙarfi da izza da iyawa wanda in kuka tashi za ku yi wub, ku kabar da shi, ku zo ku kafa wanda yake adalci, zai yi adalci kuma adili. Usaimin yace, idan kuna da ƙarfi da kyakkyawan shiri da za ku iya haka sai ku yi. Yace amma in ya zama ba ku da ƙarfin yin haka, to kuna ji kuna ganin shi gashi kafiri ne a kanku, ko makamantan haka, da ku tashi ku yi muguwar rawa, to gwamma ainihin ku zauna. Ma'ana shine yace ku tashi ku je ku fara yakar mutumin da yake da tankokin yaki, ko kuma kun rike adduna da kokaraye da takubba, da zaran ya wayo kanku ya nike ku, sannan kuma kun kara tunzura shi, kun kara harzuka shi, sai Usaimin ya ce kar ku sake ku yi haka. Jama'a, kun tuna laccocin da muka yi akan demokuraɗiyya, kun san na yawaita wannan maganar? To ku je yanzu littafin na Usaimin wanda na yawaita maganar, gashi nan ana saiwa a kofar masallaci, At-tahriru li mas'alati takfir, tacewa game da mas'ala ta kafirta shugabanni, ko a fito a yaƙe su, ko a ce za a yi tawaye, ko makamantan haka. Jama'a, kun ji wannan matakin? To in ya zama ba ku shirya ba, to gwamma ku bari kuna roƙon Allah, Allah ya kawo muku mafita. Amma in kuka tayar ma abin da ya fi ƙarfinku da hujjar cewa ai kun dogara ga Allah, ai za ku yi shahada, to nan kuma kun saba Al-Qur'ani, domin shi Al-Qur'ani cewa ye wa yattakhidha minkum shuhada, daga cikinku ake so a samu shuhada'u, ba wai so ake dukkanku a kashe ku ya zama babu ainihin wanda zai rayu ba a ƙarƙashin wannan. Jama'a, kun ga wannan tunanin dole ne a tsaya a shigar da shi cikin matasa, domin galibin abin da yake faruwa ga matasa, sai matashi ya ce mu mun tabbatar musulmi ne ko musulunci muke, dan haka dan menene zamu zauna a ƙarƙashin gwamnatin kafirci? In ka ce to wannan shiri kuka yi, sai ce mun shirya da imani. Kana nufin sahabbai ba su shirya da imani bane a Makka? Dan haka dukkanin wani jihadi da za a yi, da duk wani abu da za a yi, jama'a, dole sai an bi manhaji na annabawa. To sa'an nan kuma malamai ƴan uwanmu masu wa'azi su kuma sai su yi hakuri game da maganganu da matasan nan za su rinka gaya musu, sai su ce musu kun zama malaman gwamnati, kun zama matsorata, kun zama baku aiki da abin da kuke fadi, duk za su fada muku haka. Duk waɗannan kalmomin munafikai sun gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In Annabi ya ce kaza, sai su ce ƙaryar banza, a tashi a tafi mana. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ainihin haƙa rami a lokacin yakin Ahzab, da ya haƙa sai ya bugi wani dutse sai wuta ta tas haka, sai ya ce an nuna min an ci Farisa. Sai suka waye ga suka kalli junan suka ce kaji ƙaryar banza, suna nan an tsare su a cikin garin Madina sun kasa fita ko ina, wai an nuna mishi an ci Farisa, a tashi a je a ci Farisan mu gani mana. Dan haka za su yi ta gaya muku irin haka. Kar ku zama yara. Yaro ne baya jura gwalo, baya jura tsogala. Yaro dan uwan shi ya dube shi ya mishi gwalo, sai ka ji ya ce baba ka ga yemin gwalo, in ka ce ka hakura, can sai sake ce baba ka ga yemin gwalo ko, to me gwalon zai maka? Ko kun fahimta? Dan haka duk waɗannan maganganun da ba su yi ta muku, ya ku malamai masu wa'azi, matukar kun tsaya akan hanyar gaskiya matsayin su ɗaya da wannan gwalon da yaro ke wa dan uwan shi, ba za su yi tasiri akan ku ba. Ku tsaya ku gina wa al'umma yadda ake gina musulunci ala manhajin nubuwa. Shi wannan musulunci da kuwa gani jama'a, kamar yadda kaza ne ta gida take kwai, sannu-sannu har ta hau kan shi ta dumama shi ta kyankyashe shi, sai ka ga ɗa ya fito mai nagarta. An fahimta? To irin wannan musuluncin kuwa da matasan yau suke cewa ayi, matsayin shi matsayin kwan kaza agir ne. Ka dubi kaza agir, za a yi har hada abubuwa ne nan da nan a wujijjiga cikin 'yan watanni, sai kaga ta fara kwai, nan da nan sai a sanya ba a kyankyashe, a yi ta cusa mishi abubuwa, a yi ta cusa mishi, sai ga ya fuku-fuku-fuku, nan da nan sai a ce ya isa nama. Haka ne ko ba haka ba? Amma ka duba ran da aka tashi yanka shi bai da wayau, bai san yadda zai kuka ba, bai san yadda zai tafi da gudu, in kuku ya tafi ya karo da bango shi ya dawo ba, saboda bai dade a duniya ba satin shi biyar. Ko kun fahimta jama'a? Da ya taho sai ya tsaya kawai, a'a tsaya kaka karya ni kama ni. Ko kun fahimta? Irin wannan musuluncin suke so a yi jama'a. Shi ko musulunci jama'a so ake a yi shi wanda yake zai zama ya tabbata, ya abudunani wala yushrikuna bi shay'a. Sai malam ainihin Muhammad al-Amin al-Shankiti yake cewa wa qadda al-ma'mun wal-mu'tasim wal-wasiq ila bid'ati al-qawli bi khalq al-Qur'an. Jama'a kun ji, yace an samu wasu manya-manyan sarakuna, sarki Ma'mun da al-mu'tasim billah da al-wasiq billahi, suka kirayi duniyar musulunci akan a taho zuwa ga cewa Qur'ani ba magana Allah bace. Qur'ani halitta ce cikin halittun Allah. Wa aqabul ulama min ajliha, suka baiwa malamai wahala saboda wannan aqida. Bil qatli, ta hanyar kashe malamai. Wad darbi, da duka. Wal habsi, da daura malamai. Wa anwa'il ihana, da dukkan nau'i na ainihin wulakanci. Imam Ahmad bin Hanbali tun daga garin su jama'a, da shi da wani matashi Nuh, dauro su aka yi a jikin mangalar raƙumi, ba fa a boot din mota ba, a mangalar raƙumi, a ce an dauro ka tun daga Sakkwato an kawo ka Kaduna. Dan haka matashin shekarar shi 25 sai ya mutu a hanya. Imam Ahmad haka ya iso, ana zubar da shi gaban sarki sai ya suma, aka yi yafa mishi ruwa. Da ya farfado sai aka ce mishi Al-Qur'an, sai ce kalamullahi, sai aka ce bai daku ba, ku da kai. Da aka da kai ya suma, aka watsa mai ruwa, da ya farfado Al-Qur'an, sai ce kalamullahi, sai aka ce aje a kulle shi. Sai da ya shekara da shekaru a kulle. Wannan irin aqida da waɗannan sarakuna suka ainihin fito da ita, walam yaqul ahadun bi wujubil khuruj alaihim bi sabab zalika, ba a samu wani cikin malaman magabata wanda zai ce waɗannan sarakuna asalin su sarakuna ne na musulunci, khilafa ce ta annabawa, suka zo suka haukanta suka maida ita sarauta. Me ya faru? Kun ji kuma irin abubuwan da suka bullo, suka yi ta kashe malamai. Madadin malaman nan su ce a tashi ai musu tawaye, amma babu malamin da ya haka. Wadamal amru, haka wannan al'amari ya zauna dindindin bidwa ashara sana, sai da aka yi shekara 10 wani abu. Hatta waliyal mutawakkil al-khilafa, sai da aka samu al-mutawakkil billah,
ya zama shine khalifa fa abtala almihna ya ainihin lalatar da wannan jarabawa da ake yi dan a lokacin duk inda aka kamo malami maka zo sai a ce da zaka ce game da Qur'ani jarabawa kenan kowa sai an jaraba ka me zaka ce game da Qur'ani kana cewa alqur'ani magana Allah ne sai a hau dukanka ka shiga hannu kenan ina fata an gane wa amara bi izhari sunna wannan sarki ya umarni da cewa a bayyana sunna kun ga wannan muguwar aqidar jama'a ai in a yanzu ne sai a ce a tashi ai tawaye a tashi ai bugi in buga amma su Imam Ahmad sai suke ce a zauna ai ta iqra'ul hujjati bil hujja su kawo hujja mu ma mu kawo malaman su na gwamnati su kawo mu ma mu kawo su Imam Ahmad ba su shiru ba saboda gwamnati ce ta goyi bayan abu amma kuma ba su ce wa jama'a a fito ai yaki ba to abinda muke kira zuwa ga waɗannan matasa bangarori biyu kenan waɗancan sun ce sun je sun yi karatu a jami'o'in musulunci na duniya sun dawo malaman su sun ce su yi shiru to wannan shirin bid'a ce waɗannan kuma sun ce sun je Algeria an yi training din su a zo a buga sai mu ce nan ma bid'a ce meke ce sunna tunda dai ba a tashi an buga ba da baki suke yi da su da malaman su ko kuma ku yi da baki kuma da bakin nan tana girgiza su ko ba ta girgiza su tana girgiza su dan haka an ce motsi yafi labewa ko to kar ku labe ku yi motsi lallai in sun fada ku fada in sun fada ku fada amma kar ku ce wai tun da su ne sarakuna sun goyi bayan malaman su akan kaza dan haka wannan ya zama dalilin da sai ku yi shiru in kuka yi shiru shikenan me zai faru jahilai sai su tashi sai su ce to malamai ma sun yi shiru ya tabbata abin da ya daidai ne yanzu ba kwa ganin inkarin waɗannan munkarat din da muke yi ya sa dole ana sassautawa in aka tafi aka tafi sai ka ji an daina kaza in aka tafi aka tafi sai ka ji an daina kaza a daidai lokacin da ba a ja baki ai shiru kun san cewa sai an waye gari wata rana sallah an hana ku amma yanzu saboda sa baki da malamai suke sa baki na natsuwa ya sa yanzu hatta siyasar kasar dole sai ana neman me malamai za su ce malamai ku taya mu da addu'a malamai ku ce a zauna lafiya malamai ku ce a fito ayi qur'a ashe malaman sun zama suna da wata ta cewa to da sun koma gefe guda fa bin su zai ana kame su kamar yadda ake wa kajin nan na agir jama'a so da haka jama'a kun ji wannan sai malam shankiti yace wa alam ka sani anna jam anna ajma'a annahu ajma'a jami'ul muslimina ala annahu la ta'ata li imamin wala ghayrihi fi ma'siyati Allah ta'ala malam shankiti yace sai dai kuma ka sani akan cewa dukkanin musulmi sun hadu akan cewa ba za a bi wani shugaba ba ga abin da yake saban Allah ne duk abin da yake saban Allah ba za a bi shi ba Imam Malik a zamanin shi aka samu gwamnan garin su Madina yayi fatawa akan a zo ayi mishi mubai'a in kuma ba a zo an yi mubai'ar ba ko kuma in aka yi mubai'ar aka je aka warware ta to matan wanda ya haka ta saku Imam Malik aka zo aka nado musu wani jabberi shine ainihin gwamnan su sai a zo a tasoke ya ka har gida a ce zo ka durkusa sarki ya miƙo hannu ka ce nayi mubai'a idan naje ne tawaye matata ta saku Imam Malik sai ya ce ku rabu da su wannan mubai'a da aka tirsasa ku an tirsasa ku ne sakin matan ku kuma saki ne na makure sakin wanda aka tirsasa bata yu ba jama'a kun fahimci wannan yanzu wannan munkari ne Imam Malik ya inkari ko ba munkari bane waɗannan matasan da suka yi karatu Saudiya da sauransu cewa suke fa duk abin da sarakuna suke da shugabanni ayi shiru ka a ce komai ayi shiru kun yi kuskure in ma malaman ku ba su fassara muku daidai ba in ma malaman ku sun fassara muku daidai kun yi kuskuren fahimta amma ni ina da yaqinin ɗayan abubuwan guda biyu duk suna faruwa akwai inda malaman su ba sa fassara musu daidai me yasa saboda waɗannan malaman naku kafin su karantar da ku mu suka fara karantarwa dan haka mun san yadda suke fassara suna dauko tunani irin nasu ne suna kawowa nan kasar ko kun fahimta jama'a to ko duk wanda haka suka ce man ja'ala al-babaini baban wahidan faqad qasa qiyasan fasidan duk inda ka dauko yadda tsarin wata kasa yake, kace zaka zo ka gudanar da shi a wata kasa, ko mulki ne, ko fatawa ce, ko wa'azi ne, kai kuskure. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Saboda haka akwai fassarar da suke musu, sai su fassara musu yanayin can, sai su zo su dabbaka nan kuskure ne. Akwai kuma abin da yake su malaman ba haka suke nufi ba, su ne suka zo nan gaba ɗaya sai su gaza fahimtar ya za su gudanar da abin. Dan haka jama'a, dukkanin al'ummar musulmi sun haɗu akan cewa ba a bin shugaba in yayi abin da yake ba daidai bane. Wa qad ja'at bi zalika al-ahadith as-sahiha as-sariha allati la lubsa fiha wala mat'ana. Hadisai ingantattu sun zo karara, waɗanda babu wani rikici, babu wata hanya da za a soki hadisan nan. Ka hadisi ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi sallama qala, kama hadisin manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama da Abdullah dan Umar ya ruwaito, annabi ya ce as-sam'u wa ta'a ala al-mar'i al-muslim fi ma ahabba wa kariha. Lallai ne musulmi ya ji kuma ya yi da'a, matuƙar dai musulmi ne shi, ga abin da ya so da abin da ya ƙi. Ma lam yi umar bi ma'asiyatin, matuƙar dai ba saban Allah aka umarce shi da shi ba. Ta yiwu akwai abin da za a umarce ka da shi, wannan abin da aka umarce ka ba saban Allah ba ne, a ce yau babu wanda zai fita sai ƙarfe 10 saboda za a yi sharar kwatar garin nan. Yanzu wannan abin ba ka san shi, bai da daɗi ko? Amma kuma sharar saban Allah ce? Ba saban Allah ba ce? Wannan is a civil law, doka ce ta zamantakewa gari. Ya yadda ta saka ce duk asabar ta ƙarshen wata za a rinka sanitation, amma kai baka so haka ba. Saboda me? Saboda kana fita tun ƙarfe 6 ka fara kasuwanci, ƙarfe 1 ka dawo gida, to ran da ka fita ƙarfe 10 kaga kasuwa zaka ci ta awa 2 ne kawai. Sakamakon haka sai ka ce an zalunce ka, kai ta gunaguni, amma dai ba saban Allah bane ko? Sai ka zauna kai sharar. Sai ce fa in umira bi ma'asiyatin, in ku aka umarce shi da saban Allah, fala sam'a wala ta'a, ba zai ji ba, ba zai ainihin kuma yi da'a ba. Akhrajahu Shaykhani, al-Imam al-Bukhari da Muslim sune suka ruwaito ainihin wannan hadisi, wa Abu Dawud haka nan, al-Imam Abu Dawud shi ma ainihin ya ruwaito wannan hadisi. Jama'a wannan shine Malam Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti al-Jakani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Kaɗan daga abubuwan kenan jama'a, muna da matsaloli masu ɗimbin yawa waɗanda za mu zo mu sake tattauna su. Kamar yadda na ce, mu ne muna haɗa yadda Al-Qur'ani yake da haskakawa a cikin wannan contemporary life, wannan rayuwa ta mu ta yau da gobe. Ina fata an gane jama'ar musulmi, anan za mu saurara insha Allahu ta'ala. Sai an zo rana ta gaba muke cewa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.